sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfin Hashim Gumel tare da Muhammad Ibrahim kware da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani shiri. Na daren rana Asabar 24 ga watan Yuni na shekarar 2023. A cikin shirin za mu duba yadda ake hada-hada a kasuwar dabbobi a jihar Maradi a daidai lokacin da babbar sallah ke karatowa. Daga nan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Sai kuma shirin wasanni a takaici. Amma fa duk sai mun fara shirin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniyar. Yawal Umar Saliyo suka kada ƙuri'a zaben shugaban kasar inda shugaba Julius Maada Bio ke neman zango na biyu. Zaben ne yau na zuwa ne yayin da kasar ta Saliyo ke tsakiyar kalubalen tattalin arziki wanda ya haifar da zanga-zanga a sassan kasar a bara. Bubakar Kwante wani matashi dan shekaru 27 ne daga yankin Wellington a gabashin Freetown babban birnin kasar ta Saliyo. Ya ce ya je rumfar zaɓe tun da sanyin safiya. Inda ya jira na tsawon kimanin sa'o'i hudu gabanin ya samu zarafin kada ƙuri'arsa. Saliyo dai wanda ke jerin kasashen duniya masu raunin tattalin arziki ta fuskanci wargajewa a tsakanin shekarar 1991 zuwa 2002 biyo bayan barkewar yakin basasa kana daga bisani annobar cutar Ebola ta yi wa kasar kacakaca kimanin fiye da shekaru 10 da suka shuɗe. Wasu ƙarin al'amura da suka zama kalubale ga ci gaban tattalin arzikin ƙasar ta Saliyo su ne annobar cutar corona a shekara ta 2020 da kuma barkewar yaƙi tsakanin Russia da Ukraine, lamarin da ya ƙara farashin kayayyakin abinci a ƙasar wadda ta dogara da kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasashen ƙetare. A yau Asabar shugaban Rasha Vladimir Putin ya gargaɗi dakarun ƙungiyar sojojin haya ta Wagner inda ya ce bijiro umarnin kwamandojin kula da ayyukan sojojin amanar ƙasa ne, yana mai cewa za a hukunta duk wani jami'i da ya yaƙi muradin Rasha. A wani jawabi ta kafar talabijin, shugaba Putin ya yi alƙawarin ɗaukar matakan da suka dace wajen daidaita al'amura a birnin Rostov da ke kudancin Rasha, inda kwamandan dakarun ƙungiyar ta Wagner Yevgeny Prigozhin ya ce jami'ansa sun kama cibiyoyin sadarwa mallakar sojoji. Dama dai tun fari Rasha ta ce matakan dakile ayyukan 'yan ta'adda na ci gaba da kankama a Moscow bayan da kwamandan na Wagner Prigozhin ya sha alwashin kifar da shugabancin rundunar sojojin kasar ta Rasha. Sai dai Rashan na ci gaba da kira ga mayakan kungiyar su yi watsi da shugabansu da kuma aikace-aikacen kungiyar. A wani labarin kuma, jami'an kungiyar tarayyar Turai na goyon bayan shawarar amfani da kudaden kadarorin Rasha da aka rufe a bankuna kimanin dala biliyan 230 wajen tallafawa Ukraine da sake gina kasar. Sai dai babban bankin nahiyar Turai ya ja hankalin hukumar kula da ayyukan kungiyar tarayyar Turai din, inda a cewar sa matakin na iya shafar takardun kuɗi na euro da kuma yanayin hada-hadar kudade a nahiyar ta Turai. Alhazai daga kasar Sudan mai fama da rikici na kasa mai tsarki inda suka dukufa wajen addo'in kawo ƙarshen hare-haren yaƙi da kasar ke fama da shi kusan watanni 3 da suka gabata. Azantawa da shi Kamal Kabashi daga lardin Darfur wanda ya isa Saudiya domin aikin hajjin bana na fatan wanzuwar zaman lafiya da limana a Sudan. Kamal na cikin mutanen da aka cilla rokoki a gidajensu a yankin kudancin Darfur makonni da suka gabata, kuma ya tsallake rijiya da baya yayin da mayakan kungiyar RSF da na rundunar sojojin kasar ta Sudan ke fafatawa. Kamal Kabashi tare da mai ɗakin sa da yaransa guda 5 sun tsallake hare-haren kana daga bisani suka tsere zuwa El Fasher babban birnin lardin na Darfur, inda suka samu mafaka. Ana shan labarun ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga Hong Kong na cewa fasinjojin wani jirgi mallakar kamfanin Cathay Pacific sun tsallake rijiya da baya a yau Asabar bayan da tayar jirgin ta yi bindiga a filin jirgin sama na Hong Kong din. Kafar labaru ta RTHK ta rawaito cewa ma'aikatan ceto sun kai agaji cikin gaggawa domin ba da ɗauki ga fasinjojin da matuƙa jirgin. jirgin mai dauke da fasinjoji 293 da ma'aikata 17 na kan hanyar sa ta zuwa birnin Los Angeles ne na Amurka. Sai dai rahotanni sun ce 11 daga cikin fasinjojin sun samu raunuka kuma aka yi musu magani a asibiti da ke kusa kafin daga bisani a sallame su. Pakistan ta yi watsi da kiran haɗin gwiwa na Amurka da India da ke neman Pakistan ɗin ta ɗauki matakin masu kitsa aikace-aikacen ta'addanci a kan iyakoki. A wata sanarwa haɗin gwiwa da aka fitar a fadar White House ta shugaban Amurka a ranar Alhamis da ta gabata, bayan wata tattaunawa tsakanin shugaba Joe Biden da Prime Minister India Narendra Modi, shugabannin biyu sun yi Allah wadai da hare-hare da suka kira na ta'addanci a kan iyakoki. Sanarwa ta buƙaci Pakistan ta ɗauki matakan gaggawa domin tabbatar da cewa babu wani yanki da ke ƙarƙashin kulawarta da ake amfani da shi wajen kai hare-haren ta'addanci. Sai dai Pakistan ɗin ta bayyana wannan kira na Amurka da India a matsayin lafazi maras tabbas wadda ka iya gurgunta kyakkyawar fahimtar jama'a kan al'amura.
Muhammadu Ibrahim Kwadike ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, matsalar tsaro da ta matsin tattalin arziki da ake fama da su a jamhuriyar da dama da wasu kasashe makwabta sun kawo masu kasuwancin dabbobi a babbar kasuwar dabbobi ta garin Agiye da ke cikin jihar Maraɗi Cikas. A shekarun baya dai kasuwar ta Agiye ta yi fice wajen gudanar da kasuwancin dabbobi, musamman ma a daidai wannan lokaci na gabanin sallar layya, inda abu na masu kasuwancin dabbobin ke kokawa da ƙarancin ciniki, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton na Yusuf Abdullahi daga Yamai.
Irin yadda hada-hadar kasuwancin dabbobi ke gudana kenan a kasuwar dabbobi ta garin Age da ke da tazarar nisan kilomita 80 daga birnin Maraɗi na jamhuriyar Nijar. Kamar kowace shekara a daidai wannan lokacin na shirye-shiryen sallar layya, a bana ma wannan kasuwar ta cika makil da dabbobi.
Akwai akuya, akwai rago, akwai tsinkiya, da ana samu na tsunan kasuwa Age akwai su. Akwai ragon 130, akwai 140, daga nan yau kasa hannun na 60, hannun 70 akwai, hannun na 250 akwai biyu, yau ji akwai.
A kowace shekara a daidai wannan lokacin, kasuwar ta dabbobi ta garin Age na samun tururuwar baki na kasashen Afirka da dama, musamman ma na tarayyar Najeriya da na kasar Mali. To sai dai a bana al'amarin ya sha bamban.
Yan Najeriya ba su zo ba, dalili na harko akwai matsalar tsaro, na harko kenan. Na biyu kuma akwai kasashen da ake hita da su, surtu ma Ghana, nan ma akwai matsala. Akwai harkar Mali, nan ma akwai matsala.
To koya al'amarin yake a bangaren masu sayar da manyan dabbobi musamman ma shanu?
Kaso bana dai ba wuya ba daɗi. Ba kaga da kamar wannan wanda nake riki. 360 zan sai da shi, yanzu 300 ake sayin shi. Faduwa Najeriya ba a sayi. Su ne abokan cinikin mu, to ba a sayi. Naira ci. Tayi nan. Mun gaza tsaya daidai.
Matsalar tsaro da tattalin arziki da ake fama da su a kasashe daban-daban na yammacin Afirka, musamman ma masu makwabtaka da jamhuriyar Nijar, na daga cikin dalilan da suka sa farashin na dabbobi ya zo da sauki a bana a kasuwar ta Agiye. A cewar masaya ko kwastomomi.
Kaga bara yanzu in ka zo nan raguna saboda Allah wato zan sa ake. Gasu nan yanzu duk an kawo su ma sai mai da ake. Kazo ta kama kamar cikin ƙasa ne ake yin ta. Makwabta ba su zauwa.
To sai dai mai yuyuwa farashin na dabbobi ya tashin gwabran zabi nan zuwa wasu 'yan kwanaki, kamar yadda ya kasance al'ada a kowace shekara a jamhuriyar Nijar. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka, daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
A gaida Yusuf Abdullahi, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM. Za a iya samu ta yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko kuma shafukan kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku bambanta mana ƙarya da gaskiya kan wannan al'amari. shin wai da gaske ne akwai wasu ƙasashe irin su Alaska da Rasha da dai sauransu waɗanda idan ana sanyi mai tsanani mutum ka iya watsa tafasasshen ruwa sama kafin ya dawo ƙasa wai sai ya zama ƙanƙara? Idan ko haka ne, shin yaya rayuwar al'ummar can ta bambanta da tamu? Mai tambaya Comrade Ahmad Sale na faɗa da ke jihar Gombe. To da farko dai, Alaska ba wata ƙasa ba ce, wata jiha ce a Amurka, kamar yadda za a ji a amsoshin. Idan mai tambayar na saurare, an dace mun samu tuntuɓar wani wanda ya sha zuwa irin waɗannan wuraren a Amurka da Rasha da Canada da dai sauransu. Ina maganar madakin Samunaka mazaunin birnin Boston a nan Amurka, Alhaji Garba Suleiman Krako, wanda ya fara amsa tambayar ta Comrade Ahmad kamar haka.
To, assalamu alaikum masu sauraron mu. To, amsa tambayar Comrade Ahmad a takaice shine wannan magana, wannan tambaya taka hakikanin gaskiya haka yake. A ƙasashe kamar Rasha, a haka nan a Canada, nan ma Amerika, akwai gurare wanda yake jahohi wanda yake su sanyin ma ba a ce komai kamar yadda ka faɗi Alaska. Alaska ba ƙasa ba ce, wato jiha ne a nan a Amerika. Wato kamar yadda ka faɗi, wato ruwan zafi ka je ka tafasa ruwan zafi ko a bokiti ne ko a kwano ne ko a kofi ne ka jarraba ka gani waɗannan wuraren da ka lissafa. In ana wannan sanyi a wannan lokaci kana watsa wannan ruwa, to tabbas kafin ma ya dawo ƙasa to ya ko zama kankara. In kuma ya zube a ƙasa, yana zuba a ƙasa, yadda ka san girafi haka zai zama, ya zama kankara ya daskare saboda sanyin ya yi sanyi. Saboda haka wannan tambaya taka a takaice amsanta haka yake, wannan ruwa da ka zuba mai zafi yana iya zama ƙanƙara nan take, ba sai ya ɗauke wani lokaci mai tsawo ba.
To ba daki a sauran ƙasashen duniya da ka je, ka shin ka fuskanci wasu abubuwa masu kama da haka?
Ƙwarai da gaske, wato na farko dai ina sha'awan zuwa Canada, koyaushe ina sha'awan zuwa Canada don ba mu da nisa da Canada. A mota ma daga nan Amerika za ta shiga awa shida ne kawai daga garin da nake zuwa Canada. To na yi niyyar in je wannan gari na Montreal da Toronto, sai na yi niyyar in kwana uku ne. A ran da na je Kotu, washe gari da sassafe ma ne na juyo don tsananin tsaban sanyi, ban san abin yake ba. Kunne na yadda ka san kata ko hannunka za ka ji ba ne a cikin ka ko kaɗan ka daskare ne. In kuma ka sa hit a motarka, shi kanshi hit din sai ka ji yana maka wani irin zuji, yana maka zafi.
Wato abin ya fi ƙarfin shi.
Yawwa. Ba a jiki haka na juyo. To wannan sanyi haka yake a wannan ƙasa. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da na ƙalubalanta farkon zuwa na ƙasar nan sanyi. Wato a nan kuma Amerika ɗin, domin mukan je kama kifi lokacin da ake cewa sama ɗin nan, wato hutun sama daga wajen gim. Lokacin kowa Turawa na nishaɗi a tafi teku.
Watan Yuni kenan.
Yawwa, a je kamun kifi. To sai na fahimci lokacin mai kama irin wannan na yanzu, lokacin da ake sanyi a teku, abin da ya sa ruwan shi baya daskarewa saboda yana da ruwan gishiri-gishiri. Amma akwai rafuka, wato ƙorama da sauransu, inda yake ba ruwan gishiri a cikinsu, daskarewa yake sosai. To abin da yake bani al'ajabi, wanda ma masu sauraron mu wannan abin su ma zai ba su mamaki, kankara ta daskare, rafin gaba ɗaya kogin ya daskare, ya zama kankara. To Allah mai iko, kaga anan ma sai mutum ya ji tsoron Allah yadda kifin nan zai rayu. To akan je kamun kifin wannan rafuka, don wannan abu ya faru. Kwatsam ba sai na je wannan ba, na bi masu zuwa wanda suka saba. Wato akan je da jiga, kamar yadda za ka haƙa rami, to haka za ka fasa ƙanƙarar nan, kuma rafuffuka ji haka za ka haushi kai tafiya a kan shi, ya riga ya daskare ya zama ƙanƙara.
Yauwa Allah.
To sai a je wajen daidai ake wuri, sai a huda rami, sai a zagaya kamar a wani shashaka haka, sai a fasa. To Allah da ikonsa, kifin harken sararin subhana suke gani, su miƙo kansu su fito daga wannan. To daman abinda ake zuwa don a kama wannan kifaye, akwai ɗan irin raga-raga da ake sa, sai ka sa sai ka kwarfato su ka samu. Ko kuma akwai wani abu mai kama da mashi, sai ka sa sai ka taki kifin sai ka ɗago shi. na zo mun kama kifi mun komai sai mun je na taka wani ruwan da ke kankaran ba ta riga ta
daskare sosai ba
a daskare sosai ta kalli ba ai ko sai ta burma da ni
dab lalle ka sha sanyi
burma da ni da ita Allah da ya tamu kene na iya ruwa na dan yin kai amma da kyar na fita yadda ka san an sa na irin turistin da ke sa gawa
lalle ka
to haka to kaga wannan masu sauraron mu wani bayani ne nan nake muku akan sanyi banda wannan yanzu a ce kaga a yau din nan ma da za ka sa ruwa a kofi tumbler ka zo ka aje shi a wundanka to ina tabbatar muku masu sauraron mu saboda sanyin da ake mana anan za ka ga kafin minti 5 in ya dade ma minti 10 za ka ga kofin da ka sa a cikin wannan ruwa a wundanka ko a bakin kofa ya daskare ya fara zama kankara ya zama kankara
wato anan birnin Boston kenan
anan birnin Boston tun ma ba wani jihar makociyar mu bane Hampshire
sai
mu sanyi
eh ko an
to haka nan za ka gani to amma kaga kaman su Florida su ba san ma abin da ake yi ba
eh ko an da yake Amurka na da fadi sosai
kwarai da gaske ai shi za ka ce tumbin giwa kamar da ke makano kira
lalle
to haka Amurka take
birnin Boston kuna fama da tsananin sanyi haka ya abun yake kenan a Alaska a yanayi irin wannan
wato na Alaska ma ai da ban yace Alaska sai ka sa riguna wanda yake na musamman ne masu kamar tamal waya ake cewa ban sai da zan fassara shi da Hausa ba wato kamar yadda zaka sa ruwan zafi a flat dan kai ya huce to haka nan akwai wanduna da suwaita da riga hatta pants din da zaka sa akwai su shi ake cewa tamal waya in ba su kasa ba koto za ka
wato rigunan sanyi na musamman kenan ba irin wanda muka saba gani ba
ina shi yasa ko a rasa in mutane suka lura za su ga cewa za ka ga wata irin hula wanda mutanen rasha suka sa ta wannan hula ana yin ta da fatan tunkiya za ka ga sun rufe kunnensu anan a Alaska da na je wato wannan ulun kaman fatan tunkiyarsu ka san ba ina ba nan
da gashi gashi dai kamar ulu haka
haka ga tunkiya katuwa za ka iya hawanta
haka
kai ka ko ina amma aka fede ta za ka ga naman
ba wani abu bane
naman dan tayi ba naman komai
ikon Allah
duk fatan ne a jiki ne ake yin riga da shi a yi gun a yi hula a yi wanduna da sauransu duk kana jin sanyi to anan kuma abu mamaki masu sauraron mu za ka gani a wannan Alaska idan ma ka fito waje duk da ka sa wannan kayan in kai magana da kaman wani ni da kai yanzu ko muna magana za ka ga hayaki na fita a bakin ka sai ka ce wani maye
lalle ka
saboda tsaban sanyi ikkan duk da za ta fito ga bakin ka sai ka ga hayaki ne shi turutu da rufari
wato wanda ko a Najeriya ma ana ganin haka sai dai irin naku ya ma wuce ma misali
ai wannan fitacce ne za ka gan shi a Najeriya da sauki amma anan za ka gani mai zahiri za ka
kamar mota ta tashi
yawwa za ka ganin tururi
yi ko Allah
yana fita a bakin mutum sannan banda wannan a nan Boston din nan akwai wani abu da na taba yin kuskure an yi sanyin nan mota ta gida da karfe ne jikinta ko kuma fiber to dusan kankara da ta sauka na tafasa ruwan zafi na zo don watsa ma jinafi na kuma motar ta ki buduwa komai ya rufe gam na wawatsa ruwa a kofan domin waiko ta bude ina ai sai ruwan nan da na watsa ya daɗe zama ya kankara goskirin ɗin wato jilashin motar ya yi tsawa ya tarwatsa saboda tsawon sanyi to duk irin wa'annan abubuwa nau'i ne na sanyi
haka
na taɓa yin wani bako daga Kano, ina ce miki Alhaji tafi a hankali, ga shi dogo
ba da zan faɗi sunan shi ne,
amma ba da zan faɗi sunan shi ne, ya san da shi nake yi, yana nan a Kano a ƙofar ruwa.
Iko Allah.
Da ya zo muka daga da shi, shi kuma ya yi wani irin shiga, sunawa suna ta sha'awansa, ya sa irin manyan kaya ɗin nan. To ga su no. Shi kuma yana ta sha'awar sunan sai na ce, Alhaji dai inda ka ga wuri ya yi wani a nan Amerika ana cewa black eye. To abinda ake nufi da black eye, dusan ƙanƙara ne, sai ta narke ta zama ƙanƙara, ko a kwalta ne, ko a hanyar tafiya ne, kai ba za ka gane ba, kai baƙo ne. Sai nake ga mishi duk inda ka ga wuri ya yi salan-salan-salan kamar jira shi karkata ka. Da ta ba komai, ai ba komai. Muna tafe da Alhaji ƙofar ruwa. Ya aka yi, ya aka yi, ina tafe. Ina ta magana ne kadai, ashe ya riga ya zube.
Ikon Allah.
San sai ya kwashe shi ya zube a ƙasa.
Ayya.
Wai ga wannan ne sai ga in ya yi yunƙuri da taji. Kuma da ka dace illan sani.
Sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin madakin samu naka mazaunin birnin Boston a nan Amurka, Alhaji Garba Suleiman Karaku, wanda ya ansa mana tambayoyin, da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniya mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalama Si Garba ke cewa huta lafiya.
A gai da Malam Ibrahim, kafin mu karkare shirin ga wannan saƙon.
Sauran VOA shirin muryar Amurka tare da ni Madina Dauda akan al'amura daban-daban na rayuwar yau da kullun, siyasa, zamantakewa, harkokin tsaro, kiwon lafiya, ilimi, harkokin matasa da gudanarwa na rayuwar al'umma. Zauren VOA daga sashen Hausa na muryar Amurka, domin ilmantarwa, faɗakarwa da isar da muhimman saƙonni a gare ku. Zauren VOA tare da ni Madina Dauda daga tashar ku mai farin jini muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa a taƙaice.
Yau al'ummar ƙasar Saliyo suka kaɗa ƙuran zaben shugaban ƙasa, inda shugaba Julius Maada Bio ke neman zango na biyu. Zaben na yau na zuwa ne yayin da ƙasar ta Saliyo ke tsakiyar ƙalubalen tattalin arziki wanda ya haifar da zanga-zanga a sassan ƙasar a bara. Ƙungiyar Tarayyar Turai na goyon bayan amfani da kuɗaɗen kadarorin Rasha da aka rufe a bankuna kimanin dala biliyan 230 wajen tallafawa yakin Ukraine da kuma sake gina ƙasar. Sai dai babban bankin nahiyar Turai ya ja hankalin hukumar kula da ayyukan ƙungiyar ta Tarayyar Turai game da hakan, saboda a cewar bankin matakin na iya shafar takardun kuɗaɗe na euro da kuma yanayin hada-hadar kuɗaɗe a nahiyar Turai. Rahotanni daga Hong Kong na cewa fasinjojin wani jirgi mallakar kamfanin Cathay Pacific sun tsallake rijiya da baya a yau Asabar da safe, bayan da tayar jirgin ta yi bindiga a filin jirgin sama na Hong Kong. Kafar labaru ta RTHK ta ruwaito cewa ma'aikatan ceto sun kai agaji cikin gaggawa domin kai ɗauki ga fasinjoji da kuma matuƙa jirgin.
Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe Lahadi, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Za ku mai zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni kawo shirye-shiryenmu na yau, da Salamin Abu wanda ya haɗa tare da bada umarni, har ma da injiniyanmu na yau Mr. Patrick, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.